Jama'a muna farin cikin tarbunku ga shirin sashen sunan murya Amurka a wannan rana ta Alhamis daga nan Washington DC akan mitoci da dama da suka hada da mita 22 da 25 a jamhuriyar Niger kuma ana jin mu kai tsaye ne ta gidajen radio irin su amfani da Far'a da Saronia da Numa da Dalol da Niya a birnin Kwani a duniyar gizo ta internet kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To tare da fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC Aliyu Mustafa Sokoto ne tare da Maryam Dauda a nan Washington zamu kawo muku shirmu na wannan la'asariya. Bayan mun gama ba ku labaran duniya za ku ji cewa
wani dan kungiyar Maharam Boko Haram mai kimanin shekaru 70 ya kwance dama da yake dauki da shi na bama bamai.
To a kasar kamar wannan ta faru a Najeriya kuma
wani alkalin kotun tarayya da ke nan Lagos ya bayo gwamnatin tarayyar Najeriya ikon ci gaba da aje wasu kudade kusan naira miliyan 400 da hukumar AFCC ta gano a wani shagon mai hada-hadan kudaden kasashen waje da ke tsibirin Victoria a nan Lagos.
To ko bayan wannan muna da rahoto akan karin mutanen da 'yan Najeriya suke maiduwa game da dakatarwar da shugaban Najeriya yawa wasu manyan kusoshin gwamnatin tashi jiya. Akwai ra'ayoyinku a kuma shirin sai bango ya tsage amma duka sai ba Maryam ta gama baku labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren tsaron Amurka John Mattis ya kai ziyara a kasar Masar a ci gaban ziyarar karfafa zumunci tsakanin Amurka da kasar ta Masar a cikin kwanaki 100 na shugabancin shugaba Donald Trump. Ana sa ran Mattis zai gana da ministan tsaron kasar Masar Sarki Sobi da shugaba Abdel Fattah El-Sisi wanda ya kai ziyara fadar White House a cikin farkon watan nan, kuma wannan ce ziyarar shugaban kasar Masar ta farko tun bayan zuwan tsohon shugaba Hosni Mubarak a lokacin tsohon shugaba Barack Obama a shekarar 2009. Hargitsin siyasa da aka yi a Masar a shekarar 2011 ya hambarar da gwamnatin Mubarak, abinda kuma ya zama mafarin rikicin da ya kawo tsohon shugaba El-Sisi wanda ya yi mulkin kama karya. Ana sa ran Mattis zai karfafa wa Masar gwiwa, kasar da ke fama da matsalolin siyasa da tattalin arziki da tsaro, akan ta tsaya kai da fata wajen yaki da ta'addanci a daidai lokacin da yankin mashigin Sinai ke fuskantar barazanar tsaro da ma wasu birane, kamar yadda aka gani a munanan har-haren da aka kai mako ɗaya kafin bukukuwan Easter a wata coci a birnin Alexandria da Tanta da 'yan kungiyar ISIS suka kai. A yau Alhamis, kasar Amurka ta tabbatar wa kawayenta cewa gungun rundunar mayakan ruwa na USS Carl Vinson ya kama hanyarsa ta zuwa arewacin tekun Pacific don takawa shirin nukiliyar Koriya ta arewa birki. Wannan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da aka samu rahotanni masu karo da junansu na cewa jirgin ruwan mai dakon jiragen sama da ma wasu jiragen ruwa sun riga sun tafi yankin tekun na Pacific. Da yake magana ranar 11 ga watan nan na Afrilu, shugaba Donald Trump ya ce za mu tura tawagar jiragen ruwan yaƙi kwanaki uku bayan da gungun jiragen yaƙin suka bar yankin Singapore. Admiral Harry, kwamandan rundunar sojan ruwan Amurka na yankin Pacific, ya sanar a ranar 9 ga watan nan cewa ya ba da umarnin jiragen yaƙi sun nufi arewa bayan sun bar Singapore, kuma ba za su tsaya gaba Australia ba kamar yadda suka tsara a da. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu adawa da gwamnatin kasar Venezuela sun lashe takobin ci gaba da yin zanga-zanga a yau Alhamis don tilastawa shugaba Nicolas Maduro sauka daga kan kujerar mulki. Kwana ɗaya bayan da tashe-tashen hankali suka yi sanadiyar mutuwar mutane biyu kuma an kama ɗaruruwan mutane a wannan zanga-zangar ta adawa da gwamnati mafi zafi da aka daɗe ba a ga irinta ba. Dubban 'yan ƙasar Venezuela sun ɗunguma kan manyan titunan Caracas a jiya Laraba tare da gungun masu goyon bayan Maduro da kuma masu adawa da shi da manufofinsa na gurguzu. Jami'an tsaro sun yi amfani da barkunan tsohuwa a wata unguwa da ke yammacin babban birnin kasar, kuma wani matashi da aka harba a kai a kusa da wurin da aka yi zanga-zangar nuna adawa da gwamnati. Ya rasu a lokacin da yake ɗakin fida. An dai dora laifin mutuwar matashin akan bangaren masu goyon bayan gwamnati da kuma kisan wata mata a San Cristobal. Yanzu haka dai ana gudanar da bincike akan kashe-kashen da aka yi. An samu rahoton kisan wani dogarin wanzar da zaman lafiya a lokacin zanga-zangar a jihar Miranda kusa da Caracas. Idan aka hada da mace-macen da suka faru jiya Laraba da kuma waɗanda suka faru a cikin makonni uku da suka wato da aka kwashi ana wannan zanga-zangar sun kai 8 kenan. Ma'aikatar harkokin wajen kasar China ta ce hukumar haɗin gwiwa 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa da ake kira Interpol da Turanci ta ba da umarni da a kama wani hamshakin attajiri mai yawan sukar jam'iyyar kwaminisanci Guo Wangyi ba tare da yin ƙarin bayani akan laifuffukan da ake zarginsa da aikatawa ba. Abin da kawai muka sani shine jami'an 'yan sandan ƙasa da ƙasa sun riga sun bayar takardar izinin kama Guo, in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta China Mr. Lu Kan a sa'ilin da yake magana da manema labarai. Ra'ayoyi sun bayyana bayan da sashen Mandarin na muryar Amurka ya yi wata hira da Mr. Guo, wanda a baya ya ce zai ba da bayanai akan rashawa da suka wato da suka shafi shugabannin China. A baya Mr. Guo ya yi zargin cewa manyan jami'an gwamnatin China ko iyalansu na da kamfanoni a ɓoye. Ya yi bayani sosai a hirar ta jiya Laraba, amma ba a tabbatar da sahihancin abubuwan da ya faɗa ba. Mr. Guo, wanda ya hira da muryar Amurka ta tsawon awa ɗaya, ya ce umarnin kama shi da hukumar Interpol ta bada yana da nasaba da siyasa, kuma don a hana shi yin wannan hirar ne.
To, Madam Dauda ta kawo muku labarai daga sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington. To, sai rahotanninmu kuma za mu share fage ne a ƙasar Kamaru, inda wani dattijo dan kunar bakin wake ya ce na ta'asar da ta janyo asarar rayuka.
Wani dan ƙungiyar maharan Boko Haram mai kimanin shekaru 70 ya kwance ɗamarar da yake ɗauke da shi na bamabamai a kusa da wani anda jami'an tsaro na ƙasar ta Kamaru suke yin binciken kwakwaf a garin Kwalfata, anda ya yi sanadiyar kashe wani jandarma guda ɗaya mai suna Jerome Manjang da kuma halaka waɗansu fararen hula guda uku haɗi da maharin guda ɗaya. Wannan hari dai ya zo daidai ne a lokacin da gwamnan jihar Arewa mai nisan mijin Yawa Bakari ya yi bulaguro zuwa birnin Yaounde domin halartan wani taro da ake shiryawa na bikin da za a gudanar a ranar 20 ga watan Mayu na wannan shekaran. Na nemi jin ta bakin gwamnan, amma abin ya faskara. Na yi kishi kusa da Mr. Nicola, mai ba wa gwamnan ne shawara ta ɓangaren tsaro.
Il faut dire que Kolfata vient de subir une attaque.
Kun san dai an kai mana hari a garin Kolfata, amma mun samu nasara. Yanzu dai mun ƙarfafa matakan tsaro a wannan ɓangaren, ko da yake gwamnanmu ma baya nan, amma dole ne mu tsaya mu ga cewa mun cin nasara. To, koya ƴan ƙato da gora suna ci gaba da aikin su kuwa?
Oui, les forces d'autodéfense sont là, les groupes.
En kato da gora ai suna kokari mutuka gaya, ba dan su ma ai da abin ya faskara. A ƴan kwanakin nan dai har-haren Boko Haram yayi sauki musamman ma a can jihar Arewa mai nisan kasancewar irin matakan tsaro da gwamnatin kasar ta dauka, amma yanzu dai abin ya fi tsamari a garin Gwaza da garin Madagali da kuma garin Makolo ko Micika. Waɗannan garuruwa dai suna kusa ne da kan iyakar kasar Kamaru da tarayyar Najeriya. Mama Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
To, a gaishe ka Awal. Sai kuma Najeriya, inda wata kotu ta yanke hukunci kan wasu makudan kudaden da aka gano a Lagos.
Wani alkalin kotun tarayya da ke nan Lagos, Justice Rulwan Aikawa, ya baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya ikon ci gaba da aje wasu kudade kusan naira miliyan 400 da hukumar EFCC ta gano a wani shagon mai hada-hadan kudaden kasashen waje da ke tsibirin Victoria a nan Lagos. Har ila yau alkali Aikawa ya baiwa hukumar EFCC umarnin ta buga talla a wasu jaridan Najeriya da zai kira ga duk wanda ya san kudaden da aka gano a wannan shago a tsibirin Victoria makwani kusan uku da suka gabata da ya taho kotu ya gabatar da shaidu na mallakan wayannan makudan kudade. Alkalin da ya bada kwanaki 14 na cigiyan wayannan kudade, in ko ba haka ba kotu za ta mallaka wa gwamnatin tarayya wayannan kudade har abada. Karar da hukumar EFCC ta hannun ɗaya daga cikin jami'anta Moses Awolosi ya shigar a gaban kotun, ya ce an samu wayannan kudaden ne a cikin wasu manyan jankuna da aka fi sani da Ghana Musgo a wani shagon mai musayar kudaden kasashen waje, shagon kuma da aka shafe kusan shekaru 2 ba amfani da shi ba. Yanzu dai hukumar ta EFCC ta ce tana rike da wani mai suna Muhammad Tauhid wanda ya mallaki wannan shago, wanda kuma ya ce wani babban jami'an gwamnati mai ci yanzu ne ya bashi wayannan kudade da nufin sauya mishi su zuwa kudaden kasashen waje. Kalin kotun Justice Rilwan Aikawa ya tsaida 19 ga watan gobe a matsayin ranar da zai ci gaba da sauraron wannan kara, idan dai za a iya tunawa ko makonni 2 da suka gabata sai da wata babbar kotun tarayya da ke nan Lagos ta bada umarnin hukumar EFCC za ta ci gaba da rike wasu makudan biliyoyin daloli da naira da aka samu a wani katafaren gida da ke nan Lagos, har sai wanda yake ganin kudadensa ne ya gurfana gaban kuliya domin ya karbe su. Tuni dai hukumar NIA da ta ce nata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta dakatar da shugaban hukumar bisa zargin cewa wayannan kudade akwai ayar tambaya a kansu. Yanzu haka dai yan Najeriya na ci gaba da maida martani dangane da wayannan kudade da ake ganowa da kuma matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na dakatar da wasu jigajigan gwamnatin kasar a ci gaba da yaki da take yi da cin hanci da rashawa.
Sana Musa ya ushishi. Alhamdulillah, wallahi tallahi mun farin ciki, talakawa suna farin ciki kwarai da wannan kudi da ake kamawa, kuma Allah ya taimaki wannan tsohon ubangijin Allah shi bashi lafiya, saboda wannan kudi da kake ga ake kamawa ba karamin tashi hankali bane ga barayin. Talakawa kuma suna jin dadi saboda sun tabbatar da cewa wannan kudi da aka kama ba zai tafi aikin banza ba, ba Buhari ko abin da zai musu da shi.
Kai kuka ji game da wannan kudade da aka kama hukumar EFCC ta kama?
Eh, gaskiya muna farin ciki da yanayin yadda EFCC ke gudanar da aikin ta, kuma muna musu murna Allah ya ƙara buɗa musu akan aikin su.
A waje ɗaya dai hukumar ta EFCC yanzu haka ta gudanar da wani bincike na kwakwaf akan wasu gidaje inda aka ga wayancan makudan kudade na biliyoyin dala, ce kuwa har da gidan tsohon gwamnan jihar Bauchi Alhaji Adamu Ma'azu wanda ya taɓa zama tsohon shugaban jam'iyyar PDP da kuma gidan tsohon gwamnan jihar Anambra Mr. Peter Obi. Baban Yajibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Shuwa ga shaka Babangida daga tsohuwar hedakwatar Najeriya, bari mu je sabuwa wato Abuja, mu ji ƙarin martanin 'yan Najeriya game da dakatawar da shugaban Najeriya ɗin yewa muƙarabansa manya guda biyu jiya, wato sakataren gwamnatin tarayya da kuma shugaban hukumar asalai ta ƙasa.
Shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya Alhaji Abdulkarim Dayabo na mai ra'ayin cewar wannan mataki da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka dama can shine abin yi.
Wabe da za a yi daman mutum kamar Buhari ya ji an yi ta korafa akan mutum, to ko da abin nan ba gaskiya bane ya kamata a ce an canja masa guri, to banza kuma abin da kanshin gaskiya, to illa kawai tunda matsala ce ta siyasa, kuma wata kila harkokin da yake ciki yanzu ya tsinci kansa a cikin akwai mutane da igada masu iyayen gida da yaran gida, to kuma lokacin yaran gidan masu kan batsari akan iyayen gida.
Kazalika su ma jigajigan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya bisa ga dukkan alamu sun yi marabalale da daukar wannan mataki, kamar yadda Abdulmajid Danbarki Commander ke cewa
wannan abin ya mun dadi wajen dakatar da Babacir. Mu addu'ar da muke kenan dukkan waɗanda suke bin shugaban kasa da niyyar ta haɓaka cin hanci da rashawa lokacin da shi yake yaki da cin hanci da rashawa, to irin su Allah ya cire su daga gwamnatin mai girma shugaba Muhammadu Buhari. Haka kuma kamar wannan na ma'aikatar tsaro na ƙasa, to mun duk irinsu Allah ne yake mana aiki a cikin gwamnatin, saboda munifar mai girma shugaban ƙasa mun dafa ce da yake son ikakkafa cin hanci da rashawa.
Amma ai duk zargi ne ba wai an tabbatar ba tukun na ko?
Eh, zargi ne, amma kwayar da aka cire shi din in ya so a ci gaba da bincike.
A baya dai lokacin da majalisar dattawan Najeriya ta zargi sakataren gwamnatin tarayyar Injiniya Babacir Lawal da badakalar kungila da kuɗa don tallafawa ƴan gudun hijira. Wata kungiya mai zaman kanta nan Abuja, wato Katban, ta yi tattaki har zuwa jihar Yobe don bin diddigin aikin kungiyar da ya janyo wannan cece-kuce. Daga bisani ta kira taron manema labarai inda ta wanke sakataren gwamnatin tarayyar. To ko me za ta ce yanzu da aka dakatar da shi? Tambayar kenan da naiwa shugaban wannan kungiya, Comrade IG Wala.
Idan za mu mai da hankali akan bincike da mu muka yi wo isa zargi da majalisar dattawa suka yi a lokacin karere ko zakuttuka da suka yi wanda yake da nasaba da zargi da aka yi na cewa ba a aikata kaza ba, ba a yi kaza ba, a'a yayi kaza, yayi kaza, duk waɗannan abubuwan mu su muka mai da hankali muka tono, muka tabbatar abubuwan da ake cewa an ba da ayyuka a bangaren wato northeast ba a yi ba, kamar yadda wasu commissiononi suka zo daga can Yobe suka faɗi. Mun je mun ƙaryata, mun ga ayyuka da aka yi. Akwai zargin cewa ya ba wa kamfanonin kwangila ta wannan miliyan 270 da wani abu. Mun je mun tabbatar ba haka bane.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yanzu karfe 11 da kwatannin safi a nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A shirinmu na dare na yau za mu kawo muku wannan rahoto daga Niger.
Mu addu'ar da muke kenan dukkan waɗanda suke bin shugaban kasa da niyyar ta haɓaka cin hanci da rashawa lokacin da shi yake yaƙi da cin hanci da rashawa, to irin su Allah ya cire su daga gwamnatin mai girma shugaba Muhammadu Buhari.
To wannan ba ɗanɗanon abin da muka so ku ji ba, ga wanda muke so ku ji. To ga alama muna da cikas ga kokarin da muke na kawo muku, da musu mu kawo muku wani ɗanɗano ne game da rahoto game da wata cuta da ta faru a tabbayyana a Niger, wanda kuma a shirinmu na dare da wannan rahoton za mu yi shimfiɗa domin mu ji ra'ayinku kan abin da yake jami cucucuci da suke ɓalla mana a cikin nahiyarmu ta Afirka. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Senator Ali Malam Wakil, shugaban kwamitin yaƙi da talauci da fatara na Majalisar Dattijan Najeriya, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Ga mai tambayar mu ta farko a yau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ya barkanku da yamma.
Barka ka dai.
Suna na Suleiman Musa da Maturu.
Ta.
Tambayar da nake so na yi wa sanata ita ce, kamar mu a nan area north east, wato arewa maso gabashin ƙasar nan, muna da yawan mutane talakawa ko kuma mu ce muna da yawan mutane da yaƙi ya ɗaiɗaita su, suka bar garuruwansu, suka dawo, suka zama kamar ƴan gudun hijira. To amma gaba ɗayansu ba su kasance ƴan gudun hijira ba. Sun zauna a cikin mutane, yawancinsu ma sun zama da su da ɗan garin kusan ɗaya ne, ma'ana talauci ya kassara su, har ma ba sa iya samun abincin da za su ci ko da sau ɗaya ne a rana. A matsayin majalisar dattawa, wanne irin hoɓɓasa suka yi wajen su ga sun kawo tallafi na musamman da zai kautar da wannan raɗaɗin talaucin waɗannan talakawan? Sannan kuma wanne irin kwamiti suka naɗa, inda kowane irin tsadar abinci ana ta'allaka shi ga 'yan kasuwa ko kuma tashin dala? To kuma yanzu za a tana ta sauka. To wanne irin su majalisar dattawa, wanne irin kwamiti suka naɗa, ko kuma ya suka duba al'amarin wajen kawo wannan ragi a wannan harkar abincin?
Batun 'yan kasuwa ɗin da batun abin nan, ina ganin kamar ya ansa tambayar, ban san dai batun wani kwamiti aka kafa na taimakon waɗanda suka saje da mutane.
Ainihin maganarsa a kan cewa ya za a yi a taimaka a yanke wannan talauci da yake damun mutane, musamman wannan akuba da Allah ya jarabce mu na Boko Haram, inda mutane suka bar gidajensu suka rabu da iyalansu.
Yawa ai abinda sanata abinda nake nufi kenan.
Abinda muka yi a majalisa shine lokacin da aka samu korafe-korafe cewa kungiyoyi masu zaman kansu da suka zo da kasashen ƙetare da na cikin gida sun kawo tallafi wanda wasu jami'ai aka ce sun yi awon gaba da shi, wato sun yi faɗi da mali. Za su ga cewa an kama da sauransu haka. Muna nan har yanzu kwamitin ba ta ba da rahoto ba, amma mun ba da wani ƙaramin rahoto wanda kowa a Najeriya ya san cewa ya jawo wani jingaji, ana takaice na ce a je gaba dawo ba. Muna sane da su kuma muna damuwa da abin da suke yanzu haka. Ma akwai kwamiti karkashin Sanata David Umaru daga Niger duk akan wannan matsalan yan gudun hijiran mu nan da jihar Arewa maso gabas yadda yunwa yake addaban su in kika gani akwai abin da ake kira malnutrition wato ciwon yunwa ya kama yara da sauran su haka muna yin wani abu saboda mu ma wurin mu kanto ni da nake muka gana ni ma kan jihar Arewa maso gabas din kuma kullun gado mu da lissa don mu kina kare Arewa maso gabas din ne a gaban mu
to malami na gaba bismillah ko wa alaikum salam
ni ne tsaye da Muhammad Shigoma cikin jami'in
ta
ina ina wuriya da sanata da yake da mu cikin program ne da ba ni tambaya ta guda ɗaya shine ina tambayar sanata menene bambancin property da ake na baya da kuma inda zamu gani a kaza a yanzu wancan na baya da wuce amma ta ci
masha Allah
property mun 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 na cikin talauci ba mu kuma yanzu kun ci da talaucin da muka yi ganin ya mun Canada
to mallam inda zaka saurara dan ya riga ya bada ansa wani yayi tambaya makamancin wannan malami na gaba bismillah
assalamu alaikum
wa alaikum salam
barkan ku da yamma
barka ka dai
yawa ina sanata barka da zuwa wannan filin da ake tare da shi
barkan mu da waraka
Allah ni ina tambaya ne dai a tambayar da zan yi akan
me ya sunanka tukunna malami
sunana Usman Nazbi daga Damaturu
to malam Usman muna jin ka
yawa da ban tambaya na akan sanata wani hope asa yake akan matasa yaga sun samu aikin yi ne saboda mu a majalisa
kana nufin a ba su aiki a majalisa
a kamar su matasa ya zama na shi wani irin shigar da ishin su yayi a majalisa yanda su za su samu aikin yi matasan
to sanata gare ka
in ka dubi tsarin kundin mulkin kasar nan musamman sashi na biyu ya yi magana cewa gwamnati ana yin gwamnati ne saboda walwala saboda tsaro saboda bunƙasa tattalin arziki saboda kare mutuncin 'yan ƙasa batun wani kwamiti kurin wani ɗan sashi ne don a samu a ga cewa mutane sun yi abin da ya dace a kan abin da amma ka duba duk shi tsarin kundin mulki ya ta'allaka ne a kan wannan yaƙi da talauci da sauransu haka
Sanata ban tari numfashinka ba ina jin abin da yake nufi kai wani bill ka gabatar bari mu yi da turanci me ka gabatar ma majalisa ba kukan gabatar da shawara ba ko bill ne ko doka yawa to shine yake son ya san kai wace ka gabatar
in duk wani mai lura da al'amuran majalisa ba wani mutum ɗaya da zai yi cin kawo ce ko doka ka kawo sai ɗan uwanka sun amince kina ji ko kowa gudunmawa da yake bayarwa zuwa wurin wannan na farko tukuna zan gaya miki cewa ɗaya daga cikin abin da ko na bar majalisa wannan North East Development Commission wannan cibiya na bunƙasa jihar Arewa maso gabas yadda muka same ta na biyu na gaya miki cewa mun doka wanda a matsayin shugabanci nawa za a sami ma'aikata wanda za ta lura da wannan yadda ake batun yaƙi da talaucin nan ai yayi magana cewa za a ina mai sha bamban da na baya kamar yadda na faɗi cewa babu wani ginshiki ne dama ko wani ma'aikata shi yasa wannan na fef din ma zo ya tafi shi yasa wani fef na sani abace zo ya tafi shi yasa wani rural development na babangida zo ya tafi shi yasa ma shagari hausa sf nan shagari tafi haka amma namu nan yanzu mun yi wata ma'aikata wanda ginshiki ne kowane gwamnatin ta zo za ta samu inda za ta samu bayanai da sauransu haka kuma na uku in kika duba muna ta canja dokokin ƙasar nan wanda mutane za su zo su samu su samu zaman lafiya a yadda za su kawo jarinsu ranar alhamis da ya shige kwamiti nawa da ofishin jakadancin Birtaniya mun yi wani zama na musamman da kungiyoyi masu zaman kansu wato community based organization inda muka tattauna wannan ya za a yaƙi talauci ya za a yi ma'aikatanmu nan da sauransu a matasan nan su samu aiki abin da yake zo su gane talaucin nan ba sai mun cire talaucin zuciya na farko tukuna shi ne babban abin da yake damu kuma na biyu sai mun yarda cewa ba za mu raina jari ba na uku kuma sai mun yarda cewa ba za mu raina sana'a ba na huɗu kuma sai mun yarda cewa kowa akwai iyakar mizanin da arziki ya mishi na huɗu sai mun cire kyashi cewa in ga makwabci ne yana da kaza ke suna yi kaza in na raina nawa shi ne ina cikin talaucin zuciya da sauransu
to mutum na gaba bismillah ko
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Hajiya barka da yamma.
Barka ka dai.
ni tambayan da zan yi sana sana dan ICA Kubi Manu chairman na NURC da LDFC.
To.
Ina son yin wannan ta tambaya akan tunda dai magana ake akan radadin talauci da sauransu da ake fama da shi a kasan nan.
To, senator dai ya bada ansa mallan in dai ka saurari filin nan dan duk tambayoyin da kana kusa duk tambayoyin da na baya din nan suka yi ya danganci radadin talauci kuma senator din yayi bayani. Kana da wata tambayar ko kuma ka mika mana gaba da kai na bayan ka kai.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Mala Ibrahim.
To.
Ina ma mai girma sanata barka da zuwa. Ana fili a daidai wannan lokaci. Mr. Senator, ganin cewa in ka duba kudancin Najeriya zaka samu akwai company wanda su al'umma wanda mutane suka dogara da shi ta wajen yin ayyuka. Amma mu a nan kamar arewa maso gabas na Najeriya zaka samu ba mu da irin wayannan company ko na gwamnati ko wani abu. Ba sa irin kokarin da kana yi a majalisa ba. Alal misali a nan yanzu kamar garin Yobe yana da Inguru Oil Mill a garin Guru ya durkushe baya aiki. Sannan muna da akwai kamfanin fertilizer a Gujiba baya aiki. Sannan akwai wani guri da yake fito da ruwa ana kiran shi Dofarga shi ma baya functioning. Wani kokarin sanata yake yi a majalisa saboda a ga cewa irin wayannan abubuwa mun same su a arewa maso gabashin Najeriya saboda kar yara su alaka da aiki gwamnati.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin na sai bango ya tsage.
Tuma da bari mu kawo muku dandanan nan da muka ce za mu kawo muku game da rahoton da za mu kawo muku dare daga Niger.
Le district sanitaire de Difa a entrepris une investigation poussée.
Ministan kiwon lafiyar al'ummar Niger Dr. Ilyasu Idime Nasara kenan a taron manema labaran da ya kira domin bayar da tabbacin kular annobar cutar anta da ake kira hepatitis viral nau'in A a yankin Difa.
To kamar da nace wannan zamu yi shimfiɗa da shi domin jin ra'ayinku kan abubuwan da suke jawo mana cuci-cuci a kasashen mu na Afirka yanzu ga ra'ayinku.
Sakonmu na farko a yau ce salam BOA Hausa. Matakin da shugaba Buhari ya dauka na dakatar da sakataren gwamnatin shi da shugaban hukumar leken asiri bisa zargin su da cin hanci da rashawa yayi daidai. Da fatan hakan zai zamo darasi ga sauran. Dama ƴan magana na cewa ganin buzu a masallaci ya ishi tinkiya wa'azi. Sako daga Sada Sa'idu Daura. Sai kuma sakonmu na gaba yake cewa salam BOA Hausa. Ku bani dama don Allah domin in yi kira ga shugabannin kungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna Reshen Kaduna da Jos. Ya kamata shugabannin wannan kungiya mai albarka ci zuciyar rabbi samawati wal ardi su ɗebe duk wani san zuciya da hangen wani abu tare da haɗe kai wuri daya domin ci gaba da kira ga shugabannin siyasa marasa kishin ƙasa da talakawa da murya daya domin ceto talakawan daga halin da suke ciki na tsadar rayuwa da rashin sanin muhimmancin su da shugabannin siyasa ke nunawa. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya sa wannan kira nawa zai fada kunnuwan waɗanda nayi domin su. Sako daga Malam Rulwana Sa'idu Gayari a jihar Zamfaran Najeriya. Sai kuma wannan sakon yace rusa hukumar zaben ƙasar Turki da shugaban kasar yayi abin takeici ne matuƙa. Sako daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Kutas Gombe.
To gai sheku. To ga mallam da labari a takeici.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya kai ziyara a ƙasar Masar a ci gaban ziyarar ƙarfafa zumunci tsakanin Amurka da ƙasar ta Masar a cikin kwanaki 100 na shugabancin shugaba Donald Trump. Ana sa ran Mattis zai gana da ministan tsaron ƙasar Masar da shugaba Abdul Fattah El-Sisi wanda ya kai ziyara a fadar White House a cikin farkon watan nan. Kuma wannan ce ziyarar shugaban ƙasar Masar ta farko tun bayan zuwan tsohon shugaba Hosni Mubarak a lokacin tsohon shugaba Barack Obama a shekarar 2009. A yau Alhamis, ƙasar Amurka ta tabbatar wa ƙawayenta cewa gungun rundunar mayakan ruwa na USS Carl Vinson ya kama hanyarsa ta zuwa arewacin tekun Pacific don takawa shirin nukiliyar Koriya ta arewa birki.
To, Mariam, kima bari mu sha miki birki. jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai da dare ni da Maryam Allah da zamu da muka muku wani sabon shiri da karfe 9 da rabi na dare yanzu kamar da dan ita Maryam din da dukkan masu sashen su na Maryam Amurka Aliyu Mustafa Sakkwato ne yake muku bankwana sai da dare yanzu ga Usman da Maryam da Safina da tawagar yau da gobe.